بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka Masjidul Muhajirin a wannan anguwa ta Dan Tudu a Karti Makoyo a cikin babban birnin Jihar Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger. A yau muna ranar Asabar 4 ga watan Ramadan Hijiran nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan 2 miladai Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukakin sarki a daidai irin wannan lokaci muke bayar da tafsirin alqur'ani mai girma. Wannan kuma shine majalisinmu na 21 a cikin tafsirin wannan shekara, wanda kuma shine majalisinmu na 3 a cikin tafsirin wannan sura mai albarka Suratul Baqara. Ajiye mun kwana karkashin aya ta 5, a yau za mu tashi farkon aya ta 6. Fadar Ubangiji ta'ala innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
نعم.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم.
نعم.
ولهم عذاب عظيم.
وبني تعالى إن الذين كفروا للي وندسك كافرتا سواء عليهم ديني يغريسوا أأنذرتهم شنكاي مسو غرغدي أم لم تنذرهم كوكما بكاي مسو غرغدي با allati la yu'minuna bazasi imani ba. Khatama Allahu ala qulubihim, Allah ya rihi akan zukatansu. Wa ala sam'ihim, Allah ya rihi akan jinsu. Wa ala absarihim ghishawa, kuma Ubangiji ta'ala yasa akan ganinsu wani rihi. Allati walahum adhabun azim, kuma suna da azaba wadda take mai radadi. Wannan shine kaso na 2 daga cikin mutane. Ashe mun shi kaso na masu imani, da yadda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yake da tugumushi da umarnin shi a cikin rayuwar mutum da gobe. Kuma a yau Ubangiji madaukakin sarki zai ma bayani akan wasu mutane, wanda su mutanen nan sun rihi gaskiya, sun ɓoye ta, ba su amfani da gaskiyar. Abinda kawai suke so zukatansu suna nan sun ƙeƙashe. Allah madaukakin sarki ce innal ladhina kafaru, waɗannan wanda suka kafirta suka bujire ma dokokin Allah. Allah ce ba nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daidai ne gare su. A anzartahum, kayi masu nasiha, kayi masu wa'azi, kayi masu gargadi. Am lam tundirhum, ko kuma baka masu ba. Allah ce la yu'minuna, har abada ba za su yi imani ba. A cikin suratu Yunus Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗannan wanda kalmar ubangijinka hukuncin ubangijinka ya tabbata gare su Allah ya ce la yu'minuna ba za su imani ba Allah ya ce walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim koda kowace aya ta zo musu kowane dalili ya zo musu ubangiji subhanahu wataala ya ce ba za su imani ba haka a cikin suratul baqara ومن تعالت ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك على إذا ذاك زوم ونسك كافرت لقوة دليل لقوة آية ما تبعوا قبلتك بذا سبنك با أكن أبندك زودش أشي إذا الله سبحانه وتعالى يا رب تام زوتيا كان غريوة تباب ونوانك إيا ما يرد ون زوتيا akan tafarki mai kyau haka wanda ubangiji subhanahu wataala ya rubuta mai bata shi ma babu wanda za ya iya shirye da shi Allah subhanahu wataala ke ga ba annabi Muhammad a cikin suratul ra'd innama alaykal balagh wa alaina alhisab ana ce kai annabi Muhammad abin da ke gare ka gai sallallahu alaihi wasallam abin da ke ga mu annabi Muhammad da annabawa baki dai da malumai su gai mutane sun yi aiki ko ba su yi aiki ba su sun gama Allah ce wa alaina alhisab amma hukunci bada lada hukunta kowa na Allah ne subhanahu wataala haka Allah yake ce ma annabi Muhammad sallam innama anta nadhirun kai mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakeel ubangiji subhanahu wataala mai lura ne akan komai hadisi Abdullahi ibn Abbas yadda Allah tabbata gare shi yake ba mu labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sharabtu ya so al'umma kowa ya imani yana bi lungulu sako sako mazaunan mutane yana kiran su yana gwada musu falala da aljanna da rumu idan mutun ya imani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadayi kowa ya imani amma mutanen nan ba su yi imani ba sai dai kai manzo sallallahu alaihi wasallam yana samun damuwa in ya ga wani bai imani ba sai ya takuri zuciyar shi sai Allah subhanahu wataala ya sabkar mai da wannan aya yace innal ladina kafaru wadancan wanda suka kafirta sawa'un alaihim su ho lamarin su baye da bambanci daidai wa daida ne a anzartahum kaji ka karanta musu ayoyi am lam tundirhum kuma ba karanta musu ba Allah ya ce la yu'minuna har abada ba za su imani ba ubangiji subhanahu wataala ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya yi rihi ya toshe zukatan su haka ya toshe jin su haka ya toshe ganin su toshewa wadda ta kai matuka Allah ya ce a ranar alkiyama lahum azabun azim suna da azaba wanda take mai girma shi wannan yana ƙara nuna mu wajibin mu mu yi imani da abin da muke ji yau da gobe zukatan mu su karaya mu yarda da cewa abin da Allah subhanahu wataala yake gaya mu gaskiya ne kuma Allah ya gaya mu idan mun yi imanin na ayoyin mu na jiya abin da za mu samu tugunmushin da za mu samu baiwa da Allah ya tanada daban-daban a cikin rayuwar duniya da lahira ta wanda suka yi imani amma Allah subhanahu wataala ya gaya mu in muka kawuce mu mai imanin nan ba to ga abin da zai wakana shine Allah a cikin suratul safi ke cewa falamma zaghu azagha Allahu qulubahum lokacin da suka kawuce ana nuna musu suna kaucewa suna kawar da kai Allah ya ce sai Allah ya kawar da zukatan su. Mun yi subhanahu wataala yake cewa wa nuqallibu afidatahum za mu juya zukatan su wa absarahum za mu juya ganin su kama lam yu'minu bihi awwala marratin kama yadda su ma suka kauda kai musu imani batun horko. Allah ya ce wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun za mu barin su a cikin dimuwar su a cikin batan su sai ta dimuwa ba za su ganin daidai ba, ba za su yin aiki ba. Zuciyarsu ta riga ta tarihi saboda Ubangiji subhanahu wata'ala ya toshe ta, ya toshe ganin su, ba su ganin komai sai sharri, ba su jin komai sai sharri. Babu abin da ke shiga zuciyarsu ya ratsa ta na imani, su babu, su babu rabo a lahira, kuma babu, su babu rayuwa mai dadi. Allah ce fa in yasha illa yaktim ala qalbik, in Allah ya ga dama sai ya rihi akan zuciyar bawa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mamu nan ya rihi zukatan duk mutunan da bai yi imani ba da Allah subhanahu wata'ala. Ashe imani da Allah shi ke sa zuciya ta bude, haske ya shige ta, tausayi ya same ta, dan Adam ya samu dukkan wani abin da yake so. To ana samu shi ne idan zuciya tana da imani. Imanin nan kuma shi ne mutum ya gaskanta Ubangiji subhanahu wata'ala, ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki yake gani. To a lokacin ne Ubangiji madaukakin sarki za ya ba shi dama ta shi ma ya shiryu ya zama mai imani. Kafirci da Allah ce innal ladina kafaru, anan wanda suka kafirta. Malumai sun ce alqur'ani mai girma in yace kafirci yana zawa da ma'ana daban-daban a ciki. In aka ce wani kafiri ne, to yana yiwuwa ya boye tauhidi, ya boye gaskiya, ya ki aiki da gaske, ya ki imani, ya ki saduda, ya ki yarda, sai a ce wani ya kafirta. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gayya a cikin wannan ayar, innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mutum da za a rinka inkari yana musu na aikin Allah, ya rinka jin kamar ba Allah ke yi ba, shi ma yana da dacewa ciki, don haka a rayuwarshi shi bai yarda ba. A kowane lokaci sai ya ga cewa ya bata ma wani, sannan ne kawai za ya yarda. Ku ya rinka ganin bai kamata wani ya samu kaza ba, shi ne ya kamata ya samu. Wannan yana nuna mamu duka bawa bai gama lamunta ba da cewa Allah shi ke yi. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce masu wannan ɗabi'ai, masu ƙoƙarin sai sun shiga cikin ayyukan Allah, sai sun sa hannu da baki, sai sun yi iya yi a cikin abin da Allah ke yi shi kadai. Allah ya ce to waɗannan wa ba sa shari'a ha abada. Kafirci na biyu shi ne kafirci wanda mutum za ya sanin gaskiya sai ya take kyaki da ita, shi ma ana ce mai kafiri. Mutumin da zai zauwa ya san gaskiya ga ta, ga abin da ke daidai, ga abin da Allah ya ce a yi, ga abin da bai kamata ya yi ba, amma kawai sai ya take, sai ya abin da ya ga dama. Allah cikin suratul baqara yake cewa falamma ja'ahu ma'arafu kafaru bi, lokacin da ya zo musu abin da sun san gaskiya ne, kafaru bi, sai suka yi girman kai, suka ki amsa. Ashe ana cewa kafirci ga mutunan da gaskiya ta zo mai kuma kiyin aiki da ita. Malamai ke misali kamar kafircin Fir'auna. Fir'auna gaskiya ta zo mai, amma ki yarda, ya yarda da annabi Musa shi ke da gaskiya, amma kin imani ki saduda, to shi ma wannan kafirci ne. Kafirci na uku shi ne malamai suke ce ma butulci akan ni'ima. Allah madaukakin sarki ya girmama ka, ya ma ni'ima, ya baka lahiya, ya baka abinci, ya baka wajen kwana, ya baka iskan da kake shaka. Cikin ni'imomin ya sanya ka musulmi, cikin ni'iman ma ya saka ahlus sunna, cikin ahlus sunna ma ya dauko ka ya kawo ka watan Ramadan. Yana daga cikin kafirci kin yin amfani da wannan damai, mutum ya zamana karazibi, babu ruwan shi, shi babu abin da ke takura mai, babu abin da yake shin ya kamata yau ya canza, yana cikin wata ni'ima, yana cikin wani yanayi wanda Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi. Bangi subhanahu wata'ala yake cewa in shakartum lazidannakum, in kun gode zan kara muku, wala in kafartum in kuma kun yi butulci inna azabi la shadid azaba ta mai tsanani ce haka ubangiji subhanahu wataala ke cewa washkuruli wa la takfurun ku gode mani kada ku yi kafirci kada ku yi butulci yanzu ubangiji subhanahu wataala Allah ke cewa wanda ya yabba falala ya bude baki yace min fadli rabbi wannan falala ce daga ubangiji na liyabluwani a ashkuru am akfur domin Allah ya gwada ni ga zan kafirci ko zan daidaita zan yin butulci ko kuma bazani ba to wannan shi ma yana nuna wa mu ya gode da ni'imar Allah subhanahu wataala kafirci na hudu shine albara'a mutun ya barranta ya kubuta kamar da Allah subhanahu wataala a cikin suratul mumtahana yake cewa inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawata wal baghdha ila yawm alqiyamah mutun ya bude baki yace ya barranta daga kaza babu shi babu kaza wannan shi ma ana ce mai kafirci Allah subhanahu wataala a cikin suratul ankabut yace thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din sannan rana da kiyama sashi za su rinka barranta daga sashi waɗannan kafirci guda hudu da alqur'ani yake zawwa da su dukkanin su illa ne ko mutun ya zamana karara shi baya da aiki rayuwar shi mutinya kakab babu abin da yake jingina ma Allah subhanahu wataala in ni'ima ta same shi to za ya jingina ma kanshi ko wani dalilin da ya aiki da shi ni'ima ta samu amma idan shari ya samu to kullun a tunanin shi a rayuwar shi wani ne yammai to kuma shi ma zai daukan mataki wannan shine babban kafirci na farko shine nan Allah yake cewa innal ladhina kafaru wanda suka baudi suka yi kafirci a andartahum ka tunatar da su am lam tundirhum ko kuma baka tunatar da su ba Allah subhanahu wataala yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa la yu'minun ba za su yi imani ba shi yasa Imam Ibn Ashur a cikin littafin shi At-Tahrir wa At-Tanwir yake cewa ubangiji subhanahu wataala ya zana zakata marasa kyawu da sunaye daban-daban da siffofi daban-daban har sai da zana su a cikin Al-Qur'ani da siffa guda goma a wannan siffa ta farko Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim shine al-khatm Allah ya dambare zuciya ta mutum a rihi ta baki daya ba ya fahimta ba ya ji ba ya gani ba ya wani amfani Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wannan siffa ce ta zuciya wanda ba ta kokarin koyi nema aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya karantar da shi a haka a cikin suratul tauba ubangiji subhanahu wataala ya zana irin waɗannan zukata ya siffanta su da attaba shine ƙara rihiwa Allah subhanahu wataala ya rihi zuci yace wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun an kifi zukatan su har abada ba za su fahimta ba anisai Allah yake cewa bal tabaa Allahu alaiha bi kufrihim bar wannan magana Allah ne ya rihi zuciye saboda kafirce mai da suka yi ashi zuciya idan ta kafirce ma Allah to Allah yana rihi ta ba za ta garin daidai ba ba za ta garin gaskiya ba ba za ta saurara gaskiya ba kuma ba za ta aiki da gaskiya ba ubangiji subhanahu wataala sai siffanta ta siffa ta uku kenan da addiq kunci koda dan adam yana ganin shi an buda mai yana iya tunani ne ya samu kudi ko yayi mulki ya samu mulki in dai babu imani da Allah to Allah ya siffanta zakata in ba a hada can ba za a hada na sai ubangiji ta'ala ya siffanta ta da dhik da kunci Allah yake cewa man yurid an yudillahu wanda da Allah ya nuha da ya badar da shi ya ja'al sadrahu dayyiqan haraja zai sa kirjin shi mai kunci mai wahala zai rinka jin tashin hankali da damuwa abinda bai kai ya kawo ba saboda gudun karatu, gudun ayoyin Allah, gudun karantarwa addinin musulunci, sai Allah ya sa mu zuciya nauyi dan abu kadan, sai ga mutun ya ta hada, ya ta bubbunta, ya ta zagi abinda bai kai ya kawo ba. Me ke sa wannan? In Allah ya rihi alamuni masu nuna wannan zuciya Allah yana shirin rihi ta, saboda kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala da take. Allah ya siffanta waɗannan zukata da rashin lahiya, zuciyar da ba ta imani. Allah yake cewa fi qulubihim maradun, a cikin zukatansu akwai wata tsatsa, akwai wata cuta. Fazadahumullahu marada, sai Ubangiji ya ƙara musu wannan rashin lahiya. Shi Ubangiji subhanahu wataala ya siffanta zukatan wanda suke kafirai, wanda ba su aiki da ayoyin Allah subhanahu wataala, da cewa suna da cuta a cikin zukatansu. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya siffanta waɗannan zukata da tsatsa, yake cewa kalla, bar wannan magana, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, aikin da suke aikatawa ya sa tsatsa a cikin zukatansu. A cikin suratul an'am Ubangiji subhanahu wataala ya siffanta waɗannan zukata da mutuwa. Allah yake cewa amman kana maitan fa ahyaynahu, aw man kana mayitan ko kuma maitan fa ahyaynahu. Ka bani labarin wanda yake matacci sai muka raya shi, ashe zukatanmu da farko matacci ne, hasken imani da alqur'ani ne ya raya su. Kuma Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma yastajibu alladhina yasma'un, yace wal mauta yab'athuhumullah. Allah yana karba ma zukata masu shi, su kuma wanda suke matattu Allah subhanahu wataala zai tada su a kifi a cikin mutuwar da suke. Haka Ubangiji subhanahu wataala yake cewa zukatan nan akwai wanda ya sanya musu kangarewa, akwai kangararrun zukata. Allah subhanahu wataala yake cewa fawailun bani ya tabbata lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah, ga zuciyar da ta kekashi, ta kangare daga ambaton Allah. Allah subhanahu wataala cikin suratul baqara yace thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijar, Allah ce nan take sai zukata suka kekashi ta zama kamar dutse, insha Allah subhanahu wataala ce bayan gaskiya ta zo ba aiki da ita ba. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya siffanta kikashashin zukata da cewa al-insiraf, zukata ne wanda suka juya baya. Allah ce thumma sarafu, bayan an yi bayanin gaskiya sai suka juya baya. Allah ce sarafallahu qulubahum, shi ma Allah sanza ya juya zukatansu. Bi annahum qaumun la yafqahun, saboda su mutane ne wanda ba su hankalta. Akwai wanda shi hamayya ke hana shi imani, hada da wani sai sai kibautar Allah, yana sunna kawai, yana aikin Allah, amma saboda an yi hada, an yi rigima, sai ce ha aikin ya bari. Allah ce ij'al alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya, tunda lokacin da wanda suke butulci suka bar aikin Allah suka yi baya saboda hamiyya, saboda kashi, hamayya ta cikin zukata. Haka akwai masu inkari, Allah ya gayi waɗannan sunaye, waɗannan zukata da inkari, yace qulubuhum munkira. Mungi subhanahu wataala ce zukatansu masu kyama ne, hum mustakbirun, kuma su suna cikin girman kai. Ashe dukkanin zukatan da basu yi imani da Allah subhanahu wataala ba, to mungi subhanahu wataala yana canza su, yana sa waɗannan zukatan su kekeshi, su bar ganin gaskiya, su bar aiki da gaskiya. Shi yasa malumai suke kawo wasu abubuwa, idan ka ga mutum yana samun kanshi a cikin irin waɗannan abubuwan, to ya zabura ya yi gyaran zuciyar shi gabanin ta ida kekeshiwa. Abu na farko malumai suka ce at-takasulu ala ta'ati wa amalil khair, mutum ya rinka nauyin jiki, ragganci cikin aikin da'a, waɗannan salloli da ake yi wani yayi rahorku wani yayi ta biyu wani yayi ta uku yau ta hudun nan wani bai ba saboda gani yake kamar yayi da yawa kwana uku yana ta yi yau ya kamata ya huta ko kuma ana aikin alkhairi yau da gobe ya zo gobe ya zo jiya sai ga abin kamar ya isa idan mutun ya ga wannan ya fara shiga shi malamai suka ce alamu ne wasu dalilai ne masu nuna cewa zuciyar ta fara tarsuwa da waɗancan tututtuka guda goma da muka zana abu na biyu malamai suka ce idan ana karanta ayoyin Allah sai ka rinka shin babu komi ko da za a cewa mutum ya san shi makaryaci ne sai a kawo zunubin ƙarya da ayar ƙarya kuma ya rinka shin babu wani abin da aka yi komi ba ya bayyana zamanin hankalin shi kwanci shi ma wannan alama ce mai nuna zuciyar ta fara samun matsala saboda ayar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta bada tsoro ba ta sa a razana shi kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id Allah ce ka tunatar da alqur'ani mai tsoron Allah shine zai wa'azuwa a abu na uku mai nuna alamu da rusuwa na ciwon zuciya shine at-ta'alluqu az-za'ir bid-dunya kululuwar san duniya idan mutum yana san duniya kuma yana ga alamar kullun san duniya ƙara ƙaruwa yake a cikin zuciyar shi kwaɗayin abin da ke cikin duniya na arziki na wadata na rayuwa mai daɗi kullun shi ke shiga ran shi wannan shi ma alama ce mai nuna cewa zuciyar bawa ta fara shiga wani yanayi haka rashin girmama Allah a cikin zuciya shi ma yana sa mutum ya rinka jin Allah bai da wani girma a cewa na dan Allah bari sai rinka jin Allah bai da wannan girman ko kuma mutum ya kasa zamnawa ka diba wannan Ramadan wannan baiwa da muke ciki mutum ya kasa zamna da matsalolin mu ha ya kasa zamnawa minti 10 babu abin da yake yana kuka yana ga yin buƙatar shoshin Allah sai mutum ya gagara amma in ya tashi tunda sai abin da zai fara nema yau ina ya kamata ya samu kuɗin buɗe baki waya kamata ya kira jiya na kira wani to yau bari in kira wani jiya na je bakin shagon wani yau bari in je shagon wani amma ya zauna ya kira Allah ya nemi ubangiji subhanahu wataala ya bashi abin da zai ci ya ci sai ya gagara to wannan rishin sanin cewa Allah zai iya badawa shike sa mutane sai su shiga cikin wani ne a gargashin wannan ya ku bayan Allah makoma ga Allah subhanahu wataala mu rinka roƙon shi kowane lokaci zai ba mu kuma wallahi in ka roƙi Allah Allah na badawa duk wanda ya daga hannu ya roƙi Allah Allah zai bashi wasu saka jin sun ce abin nan ba zai taba dawowa ba mala ai an yi kari wanda har abada ba a dawowa wannan yana nuna mutane ba san wane ne Allah ba gabanin ai kari wanda ba a dawowa tan yaya ake ubangiji subhanahu wataala ya yi mamu albishir wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib yake ce manzon muhammad ka gaya musu in sun shiga matsi suna neman dauki to ni ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an
idza salaka ibadi anni fa inni qarib
na'am
أجيب دعوة الداعي إذا دعان
نعم
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
وبه سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا با يوناس تبيك أكينا التي هنا ننكس ألا هنا ميرما دا أسارة ودكي banna wanda akai adagi a roki Allah Allah ya jarbuci mutanen garin nan kulkusa da gobara to mu dage cikin wannan wata na Ramadan mu ta roƙon Allah ya mai mana ubangi subhanahu wataala yana mai gurbin abinda aka rasa wasu kasuwancin su ya bace tun shekaru da na baya mu dage ni ta addu'a mu ga mu ubangiji yana karbawa wani ma ba taba bashi ba to kuma ya dage ya tauruko ubangiji subhanahu wataala zai bashi wani shi halin da yake ne bai jin dadi zamnani take gidan miji babu dadi shekara ta he goma in ka ce ta roki Allah sai daga kamar abun haka dan dene wane yake a Allah yana canza hali abanda ya kamata mu roke shi mu daddage mu nuna cewa muna so gareya to mangi subhanahu wataala sai ya bamu kuma rishin roƙon nashi rishin ganin girman ya iya badawa yana darsa ma zakata wata cuta alamu ne masu nuna cewa zuciya ta fara kamuwa da tsaza waɗannan alamu me ke kawo su malamai suka ce babban abin da ke kawo irin wannan shine saban Allah subhanahu wataala duk mutunan da ya kwana daraga waya in ya kallo ga bidiyo wagga ta wuce in ya kallo wagga ta wuce sai gabda asuba saboda ya kwana dare balle in yana kallon abinda Allah ba ya so ya kwana dare nayi to da wahala kaga Allah ya bashi dama ya salla asuba saboda shi fa Allah yana kusanto da mu ne duk lokacin kusanto da mu a wajen shi duk lokacin da muka yi kusa da shi lokacin da muka yi baya ubangiji subhanahu wataala yana yin baya da mutane to shi yasa sai malamai suka ce babban abin da ke sawa wannan cuta ta zuciya ta samu bawa shine yin ma'asi yin saban Allah subhanahu wataala mutum ya zauna da azumin shi bai karanta qur'ani ba bai karanta bai zikiri ba babu inda yake zuwa tafsiri na dare ko na rana babu abin da yake kawai shi dai da azumin ya kullun gulma yake majalisarsa da ana azumi da ba azumi kullun hiran mutane ta yake to in dare ya suka ga Allah ya haramta mashi da hiya yayi tarawih wannan tarawih da ake minti 10 15 20 30 kololuwa garin nan ai awa guda ana tarawih to sai kaga mutane sun kasa me ke sa mutun ya kasa yin wannan tarawihin ya rinka ganin nauyin abin shine in yana yin saban Allah na rana annab sallallahu alaihi wasallam yace duk mutunan da ya saba ma Allah da rana to Allah yana haramta mai alkhairin dare kuma duk wanda aka haramta mai falala da alkhairin da ake rabawa cikin dare kuma zai tashi gobe da sahi a cikin wahala da kunci ana tahiya haka kwana ɗaya kwana biyu mutum bai dawo ba to har sai zuciyar ta kai ta yi tsatsa hadisi ya tabbata annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innal abda idha akhta khati'atan bawa idan yayi kuskure guda nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda annabi ke cewa za a yi dashi baki a zuciyar shi fa idha huwa naza'a idan ya zabura wastaghfara ya nemi gafara wataba ya tuba suqila qalbu sai a wanke zuciya wa in ahada in ka kariye zida fiha sai a kara mai nukutai a ce yau an yin layi sai amma mutun dashi sai yayi farga ya tuba ya nemi gafara yace Allah na tubu sai a wanke wurin in kuma bai ba sai a kara mai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana kara dashi ana karawa har sai an kai babu inda za a dasawa ko ina ya cika yace to wannan shine asalin tsatsar da Allah yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun shi waɗannan zanubai waɗannan laihihika da muke ganin kamar ba komai bane mutum ya dauki waya balle yanzu da Allah ya ƙara ba mu dama wata ni'ima ta ƙara samuwa shine samun hanyar shiga internet da sauki duk kowace unguwa yanzu an ƙara samun sauki da 20 sai ka ini kana kalle kalle to wani haka za a ini cikin gida wani cikin shago wani gindin wifi haka za a ini babu abin da yake kallo in ya kallo gabalo ta wuce ya ƙara kallon wa'e in ya kallo waccan ya ƙara kallon waccan in mace ta sai ta 20 sai ta dauko film ya yi 40 tun wanda aka yi da a dauko wanga a zauna dai ana mi a yi ta kallo wai dan ka ajiyin wa'azi wannan yana sa mutum Allah subhanahu wataala ya baya da al'amarin shi tunda shi har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in watan ramadan ya kama mala'ika ke shila yana gangami ya kai mai san alkhairi taho ya kai wanda baka san alkhairi dan Allah kai baya ba lokacin bane to in mutun ya matsa sai ya taho to sai ubangiji subhanahu wataala shi ma ya juya mai baya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raghma anfu fulan an turmuza hancin mutum wanda ramadan ya kama da ran shi da lahiyar shi da karhin ya kawai saboda babu kasuwa shi ba dan kasuwa bane amma yana nan bakin shago kwanci da an bude baki yanzu babu haraka ba ya karatun qur'ani ba ya zuwa masallaci ba ya tarawihi ba abin da yake yana bude baki da yanzu babu haraka in kace wani kai wata haraka kake yi da shi ma bai sani ba amma har yanzu abin da yake sha mai kai kawai wanda suke haraka suna cewa babu to shi ma yanzu bakin shi ya saba kamar an ki ibada sai Allah ya kawo haraka wannan yana sa zuciya ta yi tsatsa Allah ya juya mata baya kuma sai ya dauka ya ba wasu wanda suka rungume al'amarin Allah sababi na biyu malamai suka ce al-ghafla ko uhu irin mutun ya nuna bai ma san abin da ake ba Allah yana jin haushi ba Allah ba ko dan adam yamma abu na kirki kai ko uhu baka godiya baka nuna kaga alkhairi a aika ma wani baiwa wani ya kai ma abinci ko ya baka sutura ko ya ma ƴaƴanka ko ya ma wani abu ka rinka nuna komi ba ai ba to dan adam yana jin haushi to ubangiji subhanahu wataala yana jin haushin masu yin ko uhu da falalar shi kun babu falala da baiwa abinda zukatanmu da hankulanmu kullun suke gani baiwa shine mi kasuwa baiwa mi kaza a'a lahiyar da aka bamu wallahi baiwa ce wani yana nan rayi yana so yayi azumin nan amma an hana shi rishin lahiya kuma yana aiwa yawo yake amma an same wata cuta in yaga kai kana azumi burge shi kake shi yana so yayi amma ya kasa saboda wata cuta da ke gare shi wani yana likita kwanci yana so ramadan ya zo yayi azumi wannan nan yana tan kwanci in an ce ba wani wata ake bi sani ba to Allah kai ya ma baiwa ya ma falala ya kawo ka cikin watan ramadan kuma a ce mutun yayi ko uhu da wannan abu bai kulawa ba ya da bambanci rayuwar shi da ta jiya da ta yau kawai haka yake rayuwa to Allah yana sa irin waɗannan mutanen ya kauda musu baya ya kyale su tunda su ba za su wa astu ba na manan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mamu daga cikin abin da ke yin wa'azi a bayan kasa abubuwa uku ne akwai ayoyin Allah subhanahu wataala wanda suke yin azaba a bayan kasa ko su ni'ima daga cikin abin da ke yin wa'azi akwai lokuta sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana yin lokuta ana yin wa'azi da lokuta na alkhairi Allah subhanahu wataala ya kawo wani alkhairi to lokutan alkhairi wa'azi ne ake tunatarwa ne to sai Allah ya kawo watan ramadan watan neman lada watan jira ake kai kes a ce an yahi ma to wani wannan har ya kare yau an yi kwana hudu har yanzu shi bai kai inda zai yi motsin da za a mai gafara to Allah subhanahu wataala yana rihi zakata da irin wannan dabi'a ta gafala mutun yayi kawai ma bai san abin da ake ba babu ruwan shi duk wannan wa'azukan da za a yi can ana yi da sai can ana yi da rana can ana yi da dare ita har yanzu ba ta samu inda za ta zuwa kullun dai kallo kullun kallo kullun tsegumi kullun hira kullun aiki har yanzu zuciyar ta bata dawo ba ta samu inda za ta haya ubangiji subhanahu wataala cikin suratul araf yake ba mu labarin masu yin gafala yace wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal ins lahum quluban
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها
أولئك malaika kal an'am.
Na'am.
Allah ce walaqad zara'na li jahannama, hakika mun tanada ma jahannama mutananta daga aljannu da mutane. Kuma mun tambaye Allah su wane ne, Allah ce da hum qulubun, wasu mutane ne suna da zukata, la yafqahuna biha, ba su lura da abinda yake kai yana komawa. Walahum a'yunun, Allah ce suna da idanu, la yubsiruna biha, ba su lura da idanunsu abun kwarai ba su sani ba. Allah ce walahum adhanu, suna da kunnuwa, la yasma'una biha, ba su sauraron abun kwarai da kunnuwansu. Allah ce waɗannan mutanen masu wannan ɗabi'a, Allah ce kal an'am, su haka madabbobi suke. Wani yana kiyan dabba, dabba shi bata san Ramadan ba, shi ma haka bai san shi ba. Allah ce kamar dabbobi suke rayuwa, haka suke. Yadda yake isha'i ya hito daga masallaci, haka za a yi kwana 30 ana isha'i kamar ana cizon shi. In kan mai magana sai ce yayi, dama yanzu fitintunu sun cika duniya, sai shi ya sauraro wata fitina, ya sai ishiri, ba da ishiri in shi kallo wata fitina. Kana cewa je masallaci a sallah, sai ce ma wani ma ya ce ba dole bane, in an jima na yi, in ya je kwanta, to haka za ya tahiya, yi tai, ba za a yi amfana ba da lokacin shi. Allah ce to masu wannan ɗabi'a kal an'am, kamar dabbobi suke. Allah ce balhum adall, kai su gwamma ma dabbobin da su. Allah ce ulaika humul ghafiluna, waɗannan su ne rabkanannu, su ne wanda su haka suke kamar tumaki, babu wani abin da ke sa zukatansu su dawo su bauta ma Allah, su gyara bakunansu, su yi zikiri, su yi ambatan Allah subhanahu wata'ala. Abu na uku wanda ke sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya rihi zukata, shi ne ɗan adam ya zama da cewa babu wani abin da yake kallo a rayuwar shi kamar rayuwa, bai tuna mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mu rinka tuna mutuwa, mu rinka ziyartar kabarurruka, mu gane nan ne gidanmu na gaskiya. Annabi yake cewa kuntuna haytukum an ziyaratul qubur fazuruha, da na hana ku ziyarar makabarta. Annabi yace amma yanzu ku ji, ku rinka gani, ka tuna cewa nan gidan kai ma za ka zuwa, nan za a tunawa, a sa a rihi, kowa ya taho shi. Idan mutum yana wannan, yana sa zuciyar shi ta karaya. Amma idan mutum bai tuna mutuwa, mutuwa ba ta zama wa'azi gare shi, to zuciyar shi ta bi hanya, ko kuma ta keke shi. Matashiyar maganar mu na uku shine, to idan muna tsoron wannan, wata hanya za mu bi kan mutum ma kekashewar zuciya? Sai malamai suka ce abu na hurku, mutum ya rinka kallon ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, ayoyin Allah na zahiri ko na rubuce. Ko ka zauna ka buɗe alqur'ani ka kalla, ga rubutu nan baka iya karantawa ba, amma ka yi tsarki, ka yi alwala, ka girmama alqur'anin, ka ɗauke shi ka buɗe ka kalli baƙaƙen, ibada ce, ba karantawa za ka yi ba, baka iya ba. Ya zama da kayi alwala, ka ɗauki alqur'ani ka zauna ɗaki, ba abin da kake, in ka kallo ga takarda ka buɗe ka kallo ga, kana kallon rubutun ayoyin Allah, wannan ibada ce. Abu na biyu malamai suka ce shine kallon abin da ke kai yana dawowa, wanda Allah ya tsara. Kai zauna kawai ka tuna, yau dare ya zo, cikin wannan daren ka tuna abin da Allah yake yi ciki, kuma ka ga sahiya ta zo, wannan sahiya ka tuna cewa baiwa ce ta Allah, aiki ne na Allah. Ana nan ka ga rana ta yi, ka tuna cewa wuzuwar wannan ranai baiwa ce ta Allah. Ana nan ka ga murci ya yi, da hiyar lokaci kadai ka aje hankalinka wani lokaci ka lura abin da ke kawo wannan, ka tuna Allah cikin tahiyar lokuta, wannan yana sa zuciya ta kikikeshewa. Allah yana tausaya ma zuciya mai kallon ayoyin shi, to ba za ta kikikeshe ba. A cikin suratul zumar Allah ce Allahu nazzala ahsan hadithi kitaban mutashabiha
متشابها مثاني
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم
نعم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
نعم وبقي سبحانه وتعالى كتو الله نزل أحسن الحديث يتي الله شيني سبكد مهي كاوان زنتي yace kitaban mutashabiha littahi ne wanda yake kama da juna mathaniya abun yawan karantawa taksha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum tana sa zukatan masu yawan karanta su samu tsoro thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sannan muskokin su da fatin jikin su da zuciyar su su rinka taushi saboda ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shi karanta alqur'ani sauraron alqur'ani buda alqur'ani a gani ka zauna ana karanta alqur'ani yana sa zuciya ta yi tafshi haka Allah subhanahu wataala gai abu na biyu shine yawan tuba ko da Hausa kace Allah na tuba ka yahe mani to wannan magana ta Allah na tuba ka yahe mani ko kuma kace astaghfirullah wa atubu ilaihi da larabci yana sa zuciya ta yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to duk mutumin da bai neman tuba wajen Allah bai istighfari yace astaghfirullah astaghfirullah imma baka iya cewa ba astaghfirullah kace Allah ka gafarta man Allah ka gafarta man Allah ka gafarta man da Hausa shi yana ji Annabi sallallahu yake cewa wanda baya cewa haka to zuciyar shi tana tauri tana kekashewa wani yazo wajen Al-Hasan Al-Basri yace na fara jin rushin tausayi a cikin zuciyata da ina da tausayi ina da jin kai amma yanzu na fara jin rushin tausayi a cikin zuciyata sai yace ka gaggauta tahiya da wannan ciwon da ambaton Allah yake cewa ina ta yi yace to ka gaggauta kore wannan ciwon da istighfari sai Ibn Qayyim yake cewa ashe ita zuciya watsi da ita yawan aikata laifi shike sa ta bushe yawan ambaton Allah da istighfari shike goge bushewar zuciya yadda za mu yi mu ba zuciyar mu ruwa da yin sanyi mu zama cikin mutanen kware cikin masu imani shine mu yawaita neman gafara wajen Allah subhanahu wataala malli cikin watan da muke wata ne na gafara Allah subhanahu wataala yakan gafarta ma masu neman gafara a cikin wannan watan haka abinda ke sa zuciya ta yi taushi ba za ta kekashewa ba shine hidda lokaci na sauraron karatu ko kuma na zuwa wajen karatu mutum ya hidda lokaci na rayuwar shi ko ya saurara ko ya karanta ko a karanta mai Ahmad ibn Hanbal da Allah tabbata gare shi yakan wanke kawun shi babban malami ne yana rubutu yana karantu sai ya tai wajen abokin shi na karatu Al-Fadl ibn Dukayn in suka haɗu sai ya ce mashi kai man wazi sai ya ce a'a ai kai ka haye wazi sai su tattaru su biyu sai su wajen Hammad in suka tawo wajen Hammad shi ma sai ya ce a'a ai ku kun yi ne ayin wazi to daga nan sai su lallaba sai su tai wajen Ibn al-Jazari sai su saurara abin da yake saboda shi yana yin wa'azi yana karantar da al'umma to sai su boye to shi ma idan ya gane su baye sai su boye bayan mutane sai su saurara to shi yasa malamai suke cewa koda malami ne kai koda kana rubutu saboda duka waɗannan da muka gani suna da manyan littafai kullun cikin hidima suke Imam Ahmad na littafi babba mai yawa wanda ake ce ma al-Musnad kullun cikin rubutun hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zo shi abokin shi ce zuciyata ta kusa kekashewa tuna mana ubangiji na ashe wajibin mu ne mu rinka sauraron wa'azzuka ko da mu malamai ne muna karantawa ko ana karanta mun ko muna ji to kar dan adam ya rudu a'a ka saurari wani na gai shi ma wanda aka bakkata hi shugaban sahu sallallahu alaihi wasallam kiran ɗaya daga cikin sahabban sheki sai ce karanta mana alqur'ani sai ce ba gare ka aka karanta shi ba sai ce a ina son in rinka jin shi daga wani na to shi yasa da dalibai da malumai da dukkan wani ake son mutum ya rinka sauraron wa'azi saboda sauraron wa'azi sauraron ayoyin Allah subhanahu wataala ga bakin wani yana sa zuciya ta samu salama ta samu waraka ta yi sauki ba za ta shiga ba cikin wanda Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun allati khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun alim shi wannan shike nuna mamu kaso na biyu je mun shi kaso na farko na cikin masu imani da tugumushin masu imani ya kuma mun shi kaso na biyu sune kafirai da abin da ke sa zuciya hatta kikashi da kuma maganinta muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya zukatanmu su zama na masu wa'aztuwa masu tabshi masu ambato gare ya a kowane lokaci a cikin watan Ramadan da wajen watan Ramadan dan Allah ya kai mu gobe za mu shi kaso na uku wanda suka yi hadari a cikin waɗannan zakata guda biyu su ne zakata wanda suke da munahuci Allah madaukin sarki ya kare mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.